خير الهدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحييكم بدين الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau ranar Talata 11 yau ranar Litinin 11 ga watan Shawwal hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1436 wanda ya daidai da 27 da watan 7 shekara ta 2015 miladiya. A wannan masallaci ko kuma a wannan markazul ihsan za mu ci gaba da gabatar da daurat kamar yadda na'uwa Malam Faruk ya bayani daurat na ilimi game da littattafai na addinin musulunci akan bina ash-shakhsiyya ma'ana gina ɗalibai bisa ga ilimi wanda ma'ana ba su tarbiyya ta ilimi daga ƙaramin ilimi har zuwa babban ilimi. To farko dai ina godiya da Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi muna rahama ya waffaka mu ya yi muna ni'ima mai girma ya kaddara muka samu kanmu a cikin wannan addini na musulunci, wannan babu wani addini da Allah ya yarda da shi in ba wannan addinin ba, wato shi ne musulunci. Wannan babban ni'ima ce wadda babu wata ni'ima da ta kai ta a cikin rayuwar ɗan adam, saboda duk abin da mutum ya aikata a nan duniya da duk rayuwar da za ka yi idan rayuwar ka ta fita daga jikinka ya kasance ba ka bita cikin wannan addini na musulunci haƙiƙa ya hasara. Wal asr inna lil insani lafi khusr. Allah subhanahu wa ta'ala baya ya rantse da zamani yace haƙiƙa jefin ɗan adam ko mutum ɗan adam yana cikin hasara. Illa allazina amanu, ya Allah subhanahu wa ta'ala keɓe wasu mutane masu waɗannan siffofi wanda duk wanda ya siffantu da wannan siffofi to shi kaɗai abba ya cikin hasara. Amma idan mutum ya kasance baya da wannan, baya da ɗaya daga cikin waɗannan siffofin da Allah ya bayyana a cikin wannan sura, to haƙiƙa yana cikin hasara. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce face waɗanda sun kai imani, ma'ana sun kai ilimi na imani, sun ka fahimci waye Allah, sun ka bi dokokinsa, sun ka bi kuma karantarwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To bayan sun yi imani wato sun karɓi musulunci salihat, sannan kuma sun ka aiki na ƙwarai, ma'ana ilimin da sun ka karanta bayan sun fahimce shi sun ka aikata shi a aikace, ba kawai ka tara ilimi ba ka aji, a'a idan mutum ya tara ilimi da ya aiki da wannan ilimin ba ta haƙiƙa yana cikin hasara. Bayan ka yi imani, ka yi ilimi, ka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala, wajibi ne ka yi aiki na ƙware da abin da ka karanta. Sannan bayan haka nan wata waso bil haq wata waso bis sabr, sun kawa juna wasiya da bin gaskiya, ma'ana al'amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar, sun ka kasance abin da aburinsu karantar da al'umma da faɗa musu hanyar da an gaskiya, sannan kuma sun kai hankuri a kan wannan addini na musulunci na bauta Allah subhanahu wa ta'ala da gwagwarmaya wurin tabbatar da gaskiya ta ɗore a duniya. To waɗanda sun ka siffantu da waɗannan siffofi su ya ba su cikin hasara, amma duk wanda ya kasance bai siffantu da waɗannan siffofi ba to haƙiƙa ya ɓata rayuwarsa a ta duniya kuma gobe kiyama zai haɗu da hoshin Ubangiji. To akan haka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya muna wannan ni'ima mai ɗimbin yawa wato ya halicce mu muka samu kamu a cikin wannan musulunci, saboda ba dabaran mu bace, ba hikimmu mu bace, ba wayon mu bane. Rahama ce da tausayi na Ubangiji subhanahu wata'ala zuwa gare mu ya kaddara muka samu kamu a cikin wannan addini na musulunci. Sannan bayan wannan kuma muna ƙara gode masa da ya mana wata babban ni'ima a cikin musulunci, ya waffaka mu, ya ba mu iko, ya sanya muna ragaba ta ƙoƙarin gane hanyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun kai ƙoƙari cikin taimakonsa da waffakawarsa, mun kai ya aza mun hanyar da za mu nemi ilimi na gane sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma ya ba mu ikon biya wannan sunna, ya sanya aqidar mu ta kasance aqidar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita, ya rasu ya ba sahabbansa a kai. To wannan ni'ima ce mai girma, saboda za mu samu mutane da dama a cikin musulunci amma ba su fahimci aqidar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ba, wanda ya ba sahabbansa tarbiya a kai, wanda kuma ya rasu ya ba sahabbai a kan wannan aqida wanda ba su tarbiya. Sahabbai sun ka ba almajiransu har wannan aqida ta zo zuwa gare mu. To wannan ba babban ni'ima ba ce, saboda ba wata ƙoƙarin ka ba ne, ba wata dabara ba ce taka wadda ko ƙorewarka ko iyawarka ka samu kanka bisa wannan hanya. Wannan ni'ima ce ta Allah, saboda ka ce a gode ma Allah subhanahu wa ta'ala, saboda haka waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala bai waffaka ba, mu musu fata ta alkhairi, Allah ya waffaka su, ya shiryar da su, ya aza su bisa wannan hanya wadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ba sahabba a kai. Sannan kuma mu kada mu yi alfahari a bisa wannan abin da muka samu kanmu a kai, mu ɗauka wannan ni'ima ce daga Allah. Mu yi ƙoƙari kowane lokaci mu ta addu'a, kowane lokaci a cikin rayuwar mu ta addu'a, Allah ya ƙara tabbatar da dugan mu bisa wannan hanya, saboda zuciyar ɗan adam tana baina asfadi wa rahma yuqallibu kayfa yasha, zuciyar ɗan adam tana tsakanin yatsun Ubangiji, shine jiya ta yadda da idan ya kasance Annabi sallallahu alaihi wasallam da'ima yana addu'a, ya muqallibul qulub shaddi qulubana ala dinik, ya musallibul qulub shaddi qalbi ila ta'atik. Sai idan ya kasance Annabi sallallahu alaihi wasallam kowane lokaci shine wannan addu'a, ya ne jiyar da zukata ka tabbatar da zuciyata akan addini, ya ne jiyar da zukata ka jiyar da zuciyata zuwa kai maka da'a. To fa min babil aula mu kasance mu dage kwarai da gaske wurin wannan addu'a, saboda haka kada ka yi alfahari, ka yi kinkahu, ka riƙa nuna ma wasu waɗanda ba su samu wannan shiriya ba, kana fili, ka nuna cewa kai ne a shiryayye, kana musu ƙirgini, kana musu dariya, don ba ka san ƙarshenka ba. Yana yiwuwa ƙarshenka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya juya zuciyarka, ka koma bisa bid'a akan tawili, ka mutu bisa wannan bid'a ba ka sani ba. Ko kuma ka kasance kana bisa manhaji, kana tsammani shi ne manhaji mai kyawu, ba ka san cewa wannan manhaji da kake a kansa ba shi ne manhajin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kai ba. Saboda haka waɗanda ba su bisa wannan shiriya, sai mu yi ƙoƙari na yi musu bayani cikin hikima, na jawo su domin su hau bisa wannan shiriyar da Allah ya mun ni'ima a kanta. Kada mu musu izini, ko mu musu dariya, ko mu riƙa zaginsu, ko mu riƙa wasitar da su, muna wutar da hankalinsu. To abin da ya kamata mu yi musu fata ta alkhairi, yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya waffaka mu, ko su Allah subhanahu wa ta'ala ya waffaka su bisa wannan hanya. Sannan abu na gaba shi ne, kamar yadda ɗan uwa Malam Faruk ya bayani, to haƙiƙanin gaskiya kada ɗalibai su fahimci cewa wani babban malami ne ya zauna a gaban gare su. Don wannan matsala na cewa dakta ko wani abu, wannan magana ce kawai, ilimi daban, wannan lakabi daban. Saboda haka kada mutane su ɗauka cewa wani babban malami ne a zaune a nan. Dan uwanku ne almajiri ilimi, wanda har yanzu neman ilimi yake yi. Saboda haka abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya kore nima, ina abinda ya fahimta shi ne zan ba da ta gudunmuwa zuwa gare ku, wanda kowa ne zan fa'idanto da ku daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya kore ni. Kowane mutum shina da ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mata. Saboda haka rayuwa ta duniya ta wata'a wa ta'awunu 'alal birri wa taqwa, ta yi taimakeniya akan ayyuka na takawa da kuma ayyuka na alkhairi. Saboda haka kada a tsoka cewa wani babban malami ne a zaune a nan da uwanku ne ɗalibi irin ku wanda koya halin zuwa yanzu yana neman ilimi a zuwa kuma mutuwa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu bisa wannan hanya ta neman ilimi. Saboda haka karatunmu zai kasance kamar tattaunawa ce, abinda Allah subhanahu wataala ya kore mini in ba suwa, abinda Allah ya kore muku ku ba suwa, an musamman ya mai kyawu zuwa ƙarshen karatunmu. To kamar yadda Malam Faruk ya yi bayani, insha Allah wannan littafi Manzumatul Baiquniya an riga an sha karanta shi, kuma na san malamin ku Malam Faruk ya karantar da ku wannan littafi ba ko sau ɗaya ba, kuma fawaid ɗin da ya ba ku fawaid ne wanda ni ba wani abu zan ƙara a kansu ba, illa kawai abin da za mu yi muraja'a. Kamar ka ce makaranta ne ka yi karatu wurin malami ka zo kana muraja'a, wannan shi ne abin da za mu yi, ba wai wani sabon abu zan zo da shi ba wanda malamin ku bai sanar da ku shi ba. Iyaka muraja'a ce za mu yi a kan abin da ya karantar da ku sai mu yi muraja'a a kai don mu fa'idantu, ba kada mutum ya tsammani wani abu sabo zan zo da shi wanda saɓanin abin da malamin ku ya karantar da ku. Iyaka muraja'a ce za mu yi. Kuma sanadiyyar da ya sa kamar yadda ya bayani za mu yi, za mu tattauna a kan wannan littafi saboda a bada ijaza al'ilmiya, wadda karatun da ya gabata tsakaninku da malaminku ba a bada ijaza al'ilmiya a kan wannan littafin ba. To wannan karatun da za mu yi ita ce kawai bambancin fa'idar da za a ƙara samu, ita ce saboda za a bada ijaza al'ilmiya a kan wannan littafi. Ma'ana za mu bada isnadi har zuwa ga mu'allif wanda ya rubuta wannan littafi, isnadi ka ruwaito wannan littafi daga gare shi. Saboda haka idan ka halarci wannan karatu na mun ka tsare, yadda Allah za a baku isnadi daga gare ni har zuwa mu'allif wannan littafi. To wanda yake ce ijaza ita ce ina ganin fa'ida jadida wadda ɗaya za a samu. Amma game da fawaid ilmiya na cikin wannan littafi iyakan muraja'a ce za mu yi. Malam Faruk ya riga ya karantar da ku, babu wani abun da zan ƙara samu insha Allah, sai dai in fa'idantu da ku cikin abubuwan da Malam Faruk ya karantar da ku insha Allah ta'ala. To kamar yadda muka sani shi sunan mai wannan littafi, malamai sun yi saɓani game da sunansa. In ka dubi malamai da suka yi tarjuma a kan tarihin rayuwar wannan malami sun yi saɓani game da sunansa. Wasu malamai sun ce sunansa Taha bin Muhammad bin Fatuh al-Baiquni, wannan shi an ra'ayi na farko, Taha bin Muhammad bin Fatuh al-Baiquni, wannan shi ne wasu malamai sun tafi akan wannan shi ne cikakken sunansa. Wasu malamai sun tafi akan cewa sunansa Umar bin Muhammad bin Fatuh al-Baiquni. To wannan shi ne saɓanin da aka samu a wurin malamai. To amma a taƙaice alƙaul al-aqrab ila sawab, zancen da ya fi kusa da inganci, wanda kuma ya fi shahara a wurin malamai da sun yi tarjama akan wannan malami, sunansa Taha bin Muhammad bin Fatuh al-Baiquni. Game da shekarar da ya rasu, haƙiƙa ma'arriqun waɗanda sun ka bada tarjama akan tarihin rayuwarsa game da shekarar da ya rasu sun kasa haddace shekara, ma'ana sun kasa gano haƙiƙanin shekarar da ya rasu. Dukkanin karkaranta tarjamarsa a cikin littattafai, dukkanin abin da malamai ke cewa ya rayu, ma'ana shekara ta 1080 a wannan shekara shi na da rayuwa, abin da ɗaya suka cewa kana hanyar fi alif wa samanin ba da hijira, suna cewa ya kasance rayayye a shekara ta 1080 bayan hijira, wadda ta yi daidai da 1679. To haka suka faɗa. Amma to haddace ga shekarar da ya rasu, to don ka karanta tarjama ta cikin littattafai da dama, ba su haddace ga shekarar da ya rasu ba. ba su haddade shekarar da ya rasu ba. Wannan shi ne takaitaccen abin da shafi da wannan malami. Sannan kuma ya kasance yana da ya rubutu a fannoni daban-daban. Ya fi shahara a usulul fiqh, usuli ne sosai. Ya fi shahara a fannin usulul fiqh, usuli ne sosai. Sannan kuma ya rubuce-rubuce a kan mustalahul hadith. Shi ne malamai sun kira ne al-muhaddith al-usuli. Sannan yana da littafi wanda ya kasance har zuwa halin yanzu makhsus ne, ba a riga an ka buga shi ba, na babban littafi na akan mustalahul hadith. Sunan littafin al-fatahul qadir al-mujib fi ulumul hadith, fi ulumul hadith, al-fatahul qadir al-mujib fi ulumul hadith. To wannan littafi ma zala makhsusa har yanzu yana nan a cikin rubutun hannu, bai kasance an wallafa shi ba, an watsa shi a cikin jama'a. To cikin littafin da ya rubuta wannan littafi manzumatul bayyiniyya, wanda baiti 30 da wani abu, 30 da wani abu akan mustalahul hadith. Sannan ya yi kokari cikin wannan littafi ya ambaci aham anwa'u ulumul hadith, ba duka ya ambata ba. Ya ambaci muhimman nau'ukan ilimin hadisi. Saboda haka wannan littafi zai zama maka kamar mabudi. Saboda haka za mu samu wasu anwa'a na ulumul hadisi da dama wanda malam bai yi ishara a kansu ba. Saboda duka baiti tuka wajen 33 ne ko 34. Saboda haka akwai nau'ukan ulumul hadisi da ambata ba. Allah akalla muna da nau'ukan ulumul hadith sun kusan kai 100. Sun kusan kai 100. In ka dubi muqaddama ta ibn Salah ya ambaci kusan 100. To amma shi malam abin da ya kokari ya ambaci aham, muhimmai daga cikin anwa'u ulumul hadith. To waɗannan anwa'u ulumul hadith da malam ya ambata ya kokari ya sanya su a cikin kasida ta waka, saboda ta zama sauki ga matasa waɗanda a so mun shiga a cikin wannan ilimi ne albarka, wato ilimin hadisi. To shi yasa ya ambaci ahamu anwa'u ulumul hadith a cikin waɗannan baiti tuka guda 33 ko kuma guda 34. Sannan kamar yadda kun ka sani, shi ilimin hadisi ilimi ne mai muhimmanci a cikin rayuwa. Saboda mutum bai taɓa fahimta addinin musulunci dole sai ya haɗa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bai yiwuwa da mutum fahimci wannan addini face sai ya haɗa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Domin ita sunna ita ce ka fassara Al-Qur'ani, ita ce ka fassara Al-Qur'ani. Duk wanda ya ce maka zai ɗauki addininsa kawai a cikin Al-Qur'ani, yabba sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama, haƙiƙa wannan mutum ya bi hanya mara kyau, ma'ana ya bi hanyar da za ta kai shi mahalaka. Saboda wanda ya taƙaita addini ne kawai cikin Al-Qur'ani, yabba sunna, haƙiƙa ya ɓaci. Saboda bai yiwuwa ka fahimci Al-Qur'ani mai girma in ba ta hanyar sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba. Dan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Al-Qur'ani a cikin sallah, ka sai da za ka tsaya da sallah? Baka sani ba. In ka ce ka fassara Qur'ani kawai da larabci a cikin sallah, sai da sallah ka zo ka yi tsaye. As-sala da a harshen larabci ana nufin addu'a. To idan ka ce kawai nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce man qima as-sala, ka tsaya da sallah, ka yi tsaye, ka riƙa yin addu'a, sallah ka ta yi? Ba ta yi ba. Wa ya karantar da kai cewa salloli guda biyar, muna da al-fajr, muna da zuhur, muna da asar, muna da maghrib, muna da isha, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa maka. Sannan wayar sanar da kai cewa sallar fajr tana da raka'a biyu, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan wayar sanar da kai sallar azhar tana da raka'a huɗu, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. waye sanar da kai sallar la'asar da tana da raka'a hudu haka sallar maghrib tana da uku isha tana da hudu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waye sanar da kai cewa raka'a ta farko za ka karanta fatiha waye sanar da kai da aka takbiratul ihram waye sanar da kai da aka ruku duk annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duka kenan duk waɗannan bayani sun zo cikin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka wajibi ne musulmi ya fahimci sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai kawai abu ne mustahabi ba a wajibi ne dole ne ka fahimci sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda in baka fahimci sunna ba ka takaita da alqur'ani mai girma to ba za ka fahimci addininka ba shi yasa magabata sun ka bada rayuwarsu wurin kokarin su a sunna khidma wurin wa sunna khidma to wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda an san muhimmancin ta a rayuwa wasu mutane da ke son bata addini musulunci sun kai kokari sun ka shiga cikin wannan sunna domin su bata ta ta hanyar ko su kirkiro wasu hadisai na ƙarya su jingina su ce wannan daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ko kuma sunnar ta zo su dauke ta su ba ta wata fahimta wanda ba ita ce fahimtar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da sahabbansa a kai ba to akan haka nan ne malamai sun ka tashi tsaye domin su kare wannan sunnar ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan haka akan wurin kare wannan sunna malamai sun ka sanya ka'idodi da wasu hanyoyi da za su bi su mayyaje ma'ana su tantance tsakanin sunna da ta inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sunna da bata inganta ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to daga nan ne aka samu ulumul hadith ma'ana wato ilimi wanda za a yi amfani da shi domin a gane sunna da ta inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma a gane sunna da bata inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi mustalahul hadith ko mu ce ulumul hadith idan mun ka dubi anwa'in sa za mu ga cewa ilimin akwai shi tun lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ilimin akwai shi tun lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan saboda ni mun ka ce haka idan mun ka lura wurin cikin ulumul hadith muna da abin da aka ce ma turuqut tahammul da turuqul ada muna da su ko bamu da su muna da su to idan mun ka lura lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ladabtar da sahabbansa ta hanyar da za su dauki hadisi daga gare shi ya ladabtar da sahabbansa ta hanyar da za su dauki hadisi daga gare shi lokacin da wani sahabi wanda aka ce ma Abu Sha ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai yi kudu ba ya kare sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai haddace abin na to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi horo a kan cewa ya faɗa masa cewa baya haddace abin da ya faɗa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce shi a rubuta masa to kun ga cikin turuqut tahammul al-kitaba na ciki to tun daga nan shi yasa malamai sun kace tun lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai ulumul hadith a aikace amma babu shi a rubuce ka fani kama a matsayin fani to lokacin sahaba sahabai sun yi aiki da anwa ulumul hadith a aikace kamar misali wurin at-tasabbuh wurin at-tasabbu lokacin da hadisin kamar da ke cikin Bukhari lokacin da Abu Musa al-Ash'ari ko kuma gabanin mukawwisa Umar mukawwisa Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu lokacin da wata mace ta zo ta tambaye shi gadon jikanta sai Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu yace bai san tana da wani haƙƙi na gado ba a cikin littafin Allah ko kuma a cikin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi musamman yace amma ka daka ta zai yi tambaya sai daga nan da ya tambaya sai mu jira bin shu'ba radiyallahu anhu ya tashi yake tabbata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bata sai sai da abuka ya neme shi shaida wanda zai tabbatar da wannan magana sai muhammad bin maslama ya tashi ya kara ba da shaida yake tabbata abinda mudira bin shu'ba ya faɗa haka ne kun ga wannan ana kiran sa tasabbut kuma tasabbut yana cikin anwa ulumul hadith haka sayyidina umar radiyallahu anhu lokacinsa kamar da ke cikin buhari abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu lokacin da ya zo ya isti'za yana neman izini ya gana da sayyidina umar sai umar ya kasance a wannan lokacin mashigul ya kasance shina da wasu shugulla na bazare shi sai bai bata izini ba abu musa al-ash'ari hayyan nemi yayi isti'zan so uku ma'ana yin nemi izini har yayin so uku akan yana kun sayyidina umar ya bata izini ya gana da shi to da karo na uku da sayyidina umar bai bata izini ba sai abu musa al-ash'ari sai ya koma to bayan ya koma bayan sayyidina umar ya kammala shugullan sa sai ya ce a ba abu musa al-ash'ari izini shi sai ko da an ka diba an ka samu abu musa al-ash'ari ya bar wurin bayan sai umar ya ce lalle a ce a kirawo shi dan ka kirawo abu musa al-ash'ari ya bar wurin khalifa umar radiyallahu anhu ya ce masa wa ya ba shi izini ya koma ni ya sa ki jira har sai ya kammala shagulin sa sai ya ba shi izini ya shigo ya ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ba mu izini yake mun da in ka zo gida kai idan ko uku ba a baka ba a maka rafon ba ma'ana ba a ce ka shigo ba to kana iya komawa ka sai sayyidina umar ke lalle sai ka kawo shaida ka abin ka fada ko kuma in ba haka ba yanzu bayan ka ya ka gane kuren ka to sai abu musa al-ash'ari ya fita a sirrice yana son ya nemi wanda zai ba da shaida ka abin da ya fada sai ya zo ya samu wasu ansar mutanen madina suna zaune bisa kamar hanya haka sai ya faɗa musu wannan kissa sai sun kace ai duk wannan hadisin kowa ya san shi daga cikin mu amma babu mai bada shaida sai karami daga cikin mu shi zai baka shaida wane ne karami a wannan lokacin cikin sa shine Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu sai Abu Sa'id al-Khudri ya tashi ya tafi ya faɗa masa sayyidina Umar cewa tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana wannan kun ga at-tasabbut yana cikin adin cikin anwa ulumul hadith shi yasa malamai sun kace ulumul hadith ya samu asali tun lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma a rubuta shi a rubuce kafan to ba yi shi lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai dai anwa din sa malam annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aiki da suwa kuma sahabban sa sun aiki to haka har lokacin ka da ai lokacin ba a rubuta ulumul hadith kalfan ba a rubuta shi matsayin fanni malamai da sun rubuta shi ba amma sun yi aiki da shi a wurin ayyukan misali wurin turuqut tahammul da turuqul ada misali turuqut tahammul yadda zaka dauki hadisi sannan turuqul ada yadda zaka bada hadisi to idan ka lura tabi'a sun yi wannan in za ku ɗauki hadisi ina ɗauka sai wurin sahabbai kuma hanyoyin da za su ɗauka za su ɗauke shi ta hanyar rubutu ko ta hanyar istima'a ko ta hanyar ijaza ko ta hanyar mujada to kaga duk waɗanda suna cikin anwa ulumul hadith sannan wurin ada za su suna amfani da in ma su yi amfani da haddasana ko akhbarana ko kuma daga hanyar wujada ko hanyar ijaza da makamanta to kun ga waɗanda duk suna cikin ulumul hadith an ka kawo ɗabaka ne biyu musu ta sijjada tabi'i lokacin da Umar bin Abdul Aziz ya kori imam az-Zuhri da ya rubuta dukkan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan shine shi imam na farko wanda ya fara rubutun hadisi a littafi baki ɗaya maruliyat marmiyat da anka rubuta da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa Umar bin Abdul Aziz yabba Imam Zuhri ummi akan yi rubuta su a cikin littafi to idan anka tambaye ka cewa waye mutum na farko wanda ya fara rubutun hadisi a littafi hadisi a littafi kan mustalal hadisi a littafi shine Imam Zuhri saboda ni nake haka saboda sosai ulumul hadisi aka fi karshen biyu akwai diraya akwai ruwaya da suna cikin ulumul hadisi to ilmin ruwaya shi ne wanda yake da alaƙa da mutun al-ahadith ma'ana mutun al-ahadith wanda an kawo shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ilmin ruwaya shi ne abin da Imam Zuhri ya hada a cikin littafi shi ne ya hada a cikin littafi to bayan Imam Zuhri ya wuce bayan Imam Zuhri ya wuce an samu malamai da dama waɗanda sun kai rubuta sun kai rubutu a kan hadisi kamar su Abdullah bin Mubarak ya rasu shekara ta 182 ya rubuta yana da littattafan da ya rubuta a kan hadisi haka irin su Waqi bin Jabra ko shi yana da rubuce-rubucen da ya kan hadisi haka anka ta samu malamai suna ta rubutu akan hadisi duk wannan suna rubutu akan nau'i daga cikin nau'ukan hadisi nau'i daga cikin nau'ukan hadisi ba sai rubutu ne akan fanni kamar a ce kamar yadda muke da shi a halin yanzu ulumul hadisi nau'i ɗaya suka ɗauka su yi rubutu akai misali kamar da Imam Zuhri ya yi akan jam'in ruwayat da an karanta da Annabi sallallahu alaihi wasallam misali kamar Abdullah bin Mubarak ya ɗauki wani topic daga cikin marmiyat kamar az-zuhud ya rubuta littafi ya rubuta hadisai waɗanda suka shafi akan zuhud haka sauran malamai sun ka zo har an ka zo da wurin su a immatu sitta Buhari Muslim Abu Dawud da makamantan Imam Buhari ya rasu shekara ta 256 to idan ka dubi sahihin Buhari ya rubuta shi ne akan nau'i daga cikin nau'ukan ulumul hadisi shine ruwaya kuma duk da haka a cikin sahihin Buhari ya yi ishara da wasu anwa na ulumul hadisi a cikin ilmin diraya ya yi ishara da wasu anwa daga cikin ulumul hadisi a cikin ilmin diraya to bayan waɗannan malamai sun wuce malami na farko wanda ya fara hada ulumul hadisi anwa baki daya ya rubuta su a cikin littafin mustaqil shine Arama Hurmuzi shine malami na farko wanda ya fara hada anwa ulumul hadith baki daya ya rubuta shi a cikin littafi al-muhaddith al-fati ya rubuta to shi an malami na farko idan ka tambaye ka waye malami na farko wanda ya fara hada anwa ulumul hadith baki daya kafan mustaqil cikin littafi shine Arama Hurmuzi to bayan Arama Hurmuzi ya wuce sannan Imam al-Hakim an-Naisaburi cikin littafinsa ulumul hadith ya koyar da rubutu sannan irin su Abu Nu'aym al-Asbahani sun ka biyo bayansa ya sa'a kai zuwa ga Ibn Salah gabanin Ibn Salah akwai su Khatib al-Baghdadi wanda yana cikin malaman da sun kawa ilmin hadisi hidima wanda baya gare shi ba taɓa samu wani malamin da yamma ilmin hadisi hidima irin Khatib al-Baghdadi saboda shi Khatib al-Baghdadi abin da ya yi kowane nau'i na ulumul hadisi sai da ya rubuta littafi a kai ne to bayan haka nan shi ya sa malamai ka cewa duk wanda ya zo bayan Khatib al-Baghdadi wa huwa iyalun ala kutubi ma'ana duk wani malami wanda ya zo bayan Khatib al-Baghdadi to ya fa'idantu da littafin Khatib al-Baghdadi to bayan sa har zuwa Ibn Salah to saboda haka muna iya kasama hidimar da an kawo ulumul hadisi zuwa kashi biyu kashi na farko qabla Ibn Salah kashi na biyu ba'da Ibn Salah kashi na farko qabla Ibn Salah shine ya fara tun daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa Ibn Salah kamar bayani da mun kai a takaice sannan kashi na biyu shine ba'da idin sana saboda ni muka ce haka saboda duk malaman da sun kazo baya idin sana duk sun dogara akan littafin idin sana duk sun dogara akan littafin idin sana duk malaman da sun kazo baya idin sana duk wanda zai magana akan mustalahul hadith sai kaga ya dogara akan idin sana ko kaga ya littafi ne sharhi ko a littafi ne nukat ko yayi hashiya haka dai duk malamai da sun kazo sai Imam Nawawi har zuwa su Hafiz Ibn Hajar duka sun yi hidima ne akan littafin Ibn Sina sai a gani sun kai kaji a kai kawai musamman in ka dubi annukan ala kitab Ibn Sina da Ibn Hajar kuma in ka dubi ko annuzha duka in ka dubi yadda Ibn Hajar ala littafin nasa duka akan manhajin Ibn Sina sai dai inda akwai taqibat da kuma mulahazat da kuma naqad sai yayi masa saboda haka Imam Nawawi ya zo rubuta at-taqrib li kitab Ibn Sina sai ya zo ya tabili Bukhari ala kitab Imam Nawawi wato shi ne at-taqrib haka malamai sun ka zo sai Imam Sahawi duka yanda sun ka tsala na takaffan su sun ka tine akan manhajin Ibn Sina to shi yasa malamai sun ka kasama ulumul hadith kashi ما قبل ابن سلا وما بعد ابن سلا ما قبل ابن سلا تن daga lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa zamani ibn sala sannan kashi ne shi ne ma ba'da ibn sala har zuwa ibn hajar ko imam sufi har zuwa garin to bayan ibn sala an rubuta littafai masu indewa na ulumul hadith an rubuta littafai masu indewa na ulumul hadith akan manhajin Ibn Sina har zuwa wannan malami namu wanda zamu karanta littafi a kai ne wato Fath bin Muhammad bin Kutub al-Bayhuni ko shi yaddi ma hanyar magabatan sa na bada na shi gudunmuwa game da wannan wa wannan ilimin hijma wato na mustalahul hadith to wannan a takaice kenan a gurguje takaitaccen tarihi game da abin da Shafi nasha'atu ilmi al-hadith da kuma marahil inda yaddi tun daga lokacin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ilimi fanni wanda yanzu aka karatu a kan sa insha Allah kamar yadda mun ka fara bayani daga farko shine cewa shi ilimin hadithi ilimi ne mai muhimmanci kwarai da gaske shine da muhimmanci saboda abinda a babban muhimmancin sa shine mayyaje abinda ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da abinda bai inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba to duk ilimin da ya kasance haka ko kun ga yana da muhimmanci a cikin rayuwa wanda saboda muhimmancin sa shi yasa malamai suka bada rayuwar su wajen masa hidima da kokarin kiyaye shi da kokarin duk abin da suka mallaka suna iya bayar da shi saboda kariyar wannan ilimi to ba tare da bata lokaci ba insha Allah ta'ala za mu shiga cikin wannan littafi kamar yadda za mu karanta waɗannan baiti dukka sannan mu yi sharhi a takaice akan su gurgudon abin da Allah ya sauke mana kuma da kare ilimin karanta wa kula da مالك ابدا بحمد المصلين على محمد خير النبي ارسل مالا رحمه الله يتي ابدا بحمد انا فاروا ده حمد لله ده الله سبحانه وتعالى نما لما يكون ده العاده كل وقت ده ذات فارا لتاكي سنا فاروا ده غوديا ده الله سبحانه وتعالى سبب حديث ده انك بيقولوا wanda ko dai hadisi yana da maganganu wa hadisi yana da maganganu a wurin malamai akan ingancin sa sai wanda al'amari da anka fara ba da sunan Allah ba ko ba da alhamdulillah ko da ajin ba da albarka ba to wannan shi adalin da yasa mafi yau malamai idan za su fara da tattafan su suna farawa da wannan kalma ta ham shi yasa malamai ya fara da cewa abda'u bihamdin مصليا على محمد خير النبي أرسلا ما لك أنا طاروا جزودية الله سبحانه وتعالى مصليا كما أنا من صلاتي على محمد بأنه محمد خير النبي أرسلا ما في إجاء النبي لأنك عليكم سوالنا الشيء أدل ما لا يطار بشيء من المقدمة وكما إذا منك سني الصلاة على النبي ما كانت إذا الصلاة على النبي إذا أنك الصلاة إذا الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه إذا الله سبحانه وتعالى بام لا بارك وعشنا إن صلاة إذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشيء ملائكة سنن قما يوم تشمني من يوم صلاة جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم فمنيني بمبنشن أكان صلاة صلاة إبنجي جزوات عمضو الله صلى الله عليه وسلم بصلاة ملائكة جزوات عمضو الله صلى الله عليه وسلم بصلاة من نيجو أجا عمضو الله صلى الله عليه وسلم شو يدموك وعن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة حكى الله سبحانه وتعالى في نفس صلاة ونجمك يا اللهم صل على محمد da da fatan samala na tashi kai nan do abokan kana mun kika jinkuru amma da duk
abokan
da Allah sallallahu
alaihi
wa sallam annabi sallallahu alaihi wa
sallam
ملأ الأعلى نعم 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 نعم
قال الله تعالى
akwai mu mu'arara ko da ra'ayin ta baki dai to haka ne da malami ya bayani kamar da ya bayani haka ne sai malai ya ce wazi min aqsamil hadith inda wa kullu wahidin ata wa hadda malai ya ce wazi min aqsamil hadith inda wazi ma'ana wannan abin da aka bagare ta na baiti tukka na waka da aka bagare ta من أقسام الحديث إبدا يقول شيء أقسام الحديث إبدا ما سيوا معنى وانا واقع بيت تكا دا أقب غريكا وانا أقب غريكا هاليا سواء أن بيت تكا وانا زنجا باتا سوازوا غريكا وانا أقب غريكا سنقول شيء كسوا حديث إبدا ما سيوا وكل واحد أتا وحدا فلن كون نوعنا حديث وانا زا أمبتا anan ata yazo wa hadda tare da ma'anarsa ma'ana abin da malam zai ya ambaci nau'i na hadisi sannan bayan ambaci nau'i mubasharatan sai ambata maka ma'ana to wannan ya nuna abin da malam zai ci wadannan bai tuka malam ba zai ambata maka musamman ba abin da malam kawai zai ya ambata maka nau'i daga cikin ulumul hadis bayan haka nan sannan ya baka ma'anarsa wannan shi ne abin da kawai malam ya takaitar da kai ne a kai haka kuma malam ya ci gaba da wannan manhaji har zuwa ƙarshen lissafi bai baka misalai kuma bai shiga cikin tafasiri game da abin da ya shafi ulumul hadis kawai ya ambata maka nau'i ya ce ga wanda nau'i yana cikin Allah ulumul hadis bayan ya kawo maka shi sannan ya kawo maka ta'arifinsa wani lokaci yana ɗan ishara da anwa kamar wajen tadlis ya yi ishara ga anwa'u tadlis amma ya kawo nau'i biyu kawai duk da cewa anwa'u tadlis muna da wajen nau'i guda bakwai to amma malam ya ishara kawai da biyu daga cikin su to mafi yawan galibi abinda yake kawai an bata maka nau'in hadisi baya an bata maka nau'in hadisi sannan ya zo maka da ta'arifi din sa ma'ana da ma'anarsa shine abinda malam ke yi tun daga farkon littafin hadisi sai wani lokaci kawai ya zai iya maka ishara zai iya maka ishara game da anwa na wani haƙi na wani ulumul hadis kamar irin tabi'i to malam yace awwalu hasahihi wa huwa muttasal nau'i na farko daga cikin anwa ulumul hadis shine as-sahih wa huwa muttasal أولها الصحيح وهو متصل إسناده ولن يشد أو يعل ما لا يكي نوعي نفرقه دقتكي نوعك علوم الحديث كين الصحيح كين حديث صحيح فكونا كما يدعي صبع ديك كيرا وفي من أخسان الحديث إبدا وكل واحد أتى وحدنا يا طارحة كما يأنبت نوعي فلن يكاو تعليك سيكاو مع نفسه فشينا ما يطارك أولها نفرقه ma'ana na farko da suke anwa ulumul hadith shine as-sahih shine hadith as-sahih to baya an bata maka nau'i sai har ka mata ani menene ma'ana hadith as-sahih sai yace wa huwa muttasal isnadun shine wanda isnadin sa ya haɗu wala yashadda sannan kuma hadithin da zama shadda wala yu'al aw yu'al ko kuma hadithin ya kasance babu illa a cikin sa يرويه عبدل ضابط عن جسمه معتمد في ضبطه ونقله شيني واندا عادل مثل يرويته ضابط واندا عدى كارثم حدى عن جسمه يرويته دقا ونراوي إرزا واندا عادل كمدى كارثم حدى معتمد في ضبطه واندا معنى ما يكيني اتفاقي أكا حدى فسي يجد حدى سا سي يجد شوى للي ما حدى كيني دو معنى ما يكيني اتفاقي أكا حدى سا wa naqli da kuma ruwayata to wannan shine ta'arifin hadisin sahih kun ga malam ya kawo ya ambaci nau'i daga cikin anwa ulumul hadith bayan haka nan sai ya ambaci ta'arifin hadisin sahih to hadisin sahih yana da abubuwa masu dindiya waɗanda za mu tattauna ɗaya bayan ɗaya to amma saboda mun yi dogon muqaddama kuma dan uwa malam Faruk ya nuna mini lokaci yayi to saboda haka gode in mun zo insha Allah da mu ci gaba to insha Allah za mu dakata a nan sai mu ba da biki goma na tambayoyi cikin abin da muka faɗa in so gode insha Allah za a fara karatu da kyau za mu shiga cikin bayanai game da abin da ya shafi shi waɗanda an wana ulumul hadith na'am akwai tambaya? na'am kaddar na'am hadda dai haƙiƙar shekarar da ya rasu malamai ba su haddade hakikalin shekarar da ya zuwa ba abinda malamai sun kace duk malamai sun bayani cewa shekara ta 1180 shina rayu to amma ba'ada shekara ta 1180 ba su da hakikalin shi yana rayu bayan wannan shekarar ko kuma ya rasu abinda kawai malamai sun kace suke da tabbas a kai ne shekara ta 1180 ba'ada hijira yana rayu amma ba'ada ha ba su da tabbas shi ne abinda akwai ta tambaya? Ok, kamar yadda malamai sun kai bayani game da salatin Allah subhanahu wa ta'ala da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne yabon da Allah subhanahu wa ta'ala kawo annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin mala'ul a'la ma'ana jama'ar da sama cikin mala'iku irin yabonsa da ya kai da abubuwan da ya kacewa a kai na falala da shi ne salatin Allah subhanahu wa ta'ala da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu kuma salatin mu da mala'iku zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shine addu'a da muke ga Allah subhanahu wa ta'ala zuwa addu'a da muke ga Allah subhanahu wa ta'ala akan ya ƙara dokaka da aminci da yadda da gafara da rahama ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine mamaki saboda idan an ka ce salatin Allah ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iri ne na muke kaga shi Allah shine muka roƙo ya ƙara tsira da aminci da dokaka da daraja da gafara da rahama ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine muka roƙo to amma shi nace salati shine mu Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin jama'ar sama mala'ul a'la irin mala'iku da makamantansu da annaba da makamantansu to amma salatin mala'iku da na mutane shine addu'a da suka yi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kan ya ƙara dokaka da ƙara ma Annabi sallallahu alaihi wasallam daraja da dokaka da aminci da rahama ito game da sifar ta mala'iku ba yi ne kofi akan wani hadisi da su mala'iku ka yi ba iyaka abinda ya zo cikin sahihul bukhari da muslim da kutubu sunna wanda na kai aka yi shine lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umurci mu ne cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati to da sun ka zo shi Annabi kai ne da sun sigar da ra'ayi salati ba kamar yadda hadisi da cikin bukhari da wani sahabi ya zo kan Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya umurci mu ne salati fa kai kun salli alaihi ya zamu salati da ita sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shige masa salati ba wani dan lokaci ba jibril ya ga fahimtar da shi ya sanar da shi yadda ake salati kamar yake wannan sahabi wannan ya karanta da shi cewa in za ku salati da ni kuce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid inda cewa hadisi na da riwayoyi da alfazi daban-daban to amma sigar salatin mala'ika yadda mala'iku ka yi to wannan banda ilimi aka yi ba ga hadisin da ya bayani akan cewa ga sigar da mala'iku kan salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda kawai mun ka sani shine suna yin salati saboda Allah ya faɗa cikin Qur'ani to amma sigar ni da bayan kusi akan wani hadisi ba kuma ban ga wani malami cikin da kafin da na karanta shi ga sigar da mala'iku kai kawai Annabi sallallahu alaihi wasallam ma salati ba amma ba sani da kin cikin uwa wani ya ittilai akai an fara buƙatar ittilai akan matsalar kila sai uwa ko wanda ya taba ittilai amma suna ma Annabi sallallahu alaihi wasallam salati kama yadda zai cikin Al-Qur'ani amma siga wallahi a'lam wa alaikum assalam na Abu Ali ya faɗa cewa yabo Allah subhanahu wata'ala da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a mala'ul a'la jama'a na sama ina fata ka gane to ba mu iya yanke cewa duk yabo wannan yabo da Allah ka wa Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin jama'a na sama shine irin wanda Allah subhanahu wata'ala ya bayani a cikin Al-Qur'ani sai da dalili ka sai wannan abubuwa tauƙifiya ne umuru ne gaidiya ba a magana akan su sai akwai dalili saboda haka abinda kawai malamai sun kai bayani shine yabo da sana da yabo da Allah subhanahu wataala ka wa Annabi sallallahu alaihi wasallam a mala'ul a'la ba al mala'ul asfala ba jama'a na ƙasa ba jama'a na sama to yaya Allah ka yabo can wallahu a'lam sai da dalili ba a iya cewa komai sai akwai dalili malam fahim na yi cikin sunan kakanni ne sun tsala ci sunan kakanni ne bini kusu sunan kakanni ne na kwasan na kusa da ihu da abu insha Allah ta hada wannan ita ce shinkida mukaddima gobe insha Allah ya Allah kaddara muna mara dare da lafiya za mu shiga cikin shi hadisi ulumul hadisi muka dangada insha Allah نحمد الله لك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.